بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يوزع متشكى بذكراتمنا إحياء علوم الدين حجة الإسلام محمد ابن محمد أبو حامد الغزالي الله يكرم رحمة من فارا شجاتك اللي تافنا وندا أسلن ساكمين دم كفئي littafi ne mustaqilli, wato littafi an ware shi a matsayin littafi guda, dama littafi ne a cikin wannan babban littafi na samin albarka, kuma an ware shi sanannen littafi ne wanda ya yi sami shuru daga mabambantan malamai, an yi ayyuka da yawa a kansa, shi ne kitabu Qawa'idul Afa'i. Al-Imamu Ghazali Allah ya saka masa da alkhairi a cikin wannan littafin, ya fara da magana akan asalin tauhidi. Wato asalin tauhidi shi ne shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma shaidawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah ne. Wannan shahadatu Allah ilaha illallah a cikin ma'anansa yana kunshe da abubuwa da yawa. Na farko dai shi kanshi lafazin malamai da yawa, ko da yake malaman malikiya sun saba a cikin wannan ka'ida, amma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa dole ne ya haɗa korewa da tabbatarwa. Wato ba zai wadatar ba da mutum zai zo kawai ya ce Allahu wahidun Muhammadu Rasulullah, Allah ɗaya ne annabi Muhammad manzon Allah ne. Wannan ba zai isa ba a matsayin imani karɓaɓɓe a wajen Allah, watan imanin da zai za a yarda da asimu minni dima'ahum inna illa bihaqqiha. Dole ne ya zama ya haɗa korewa da tabbatarwa, ya kore dukkan wani Allah subhanahu wa ta'ala cikin abubuwan bautawa, ya tabbatar da kaɗaituwan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda na ce malaman malikiya dai suna da magana a kan wannan matsala, da yawa daga malamai kamar shi Al-Imamu Ghazali da kuma malamai mafi yawa sun tafi akan cewa dole ne mutum in ya faɗi wannan ya zama ya san ma'anan abin da ya faɗa, ba wai kawai faɗi da baki ba. Mutum zai iya faɗin ashhadu an la ilaha illallah wa anna ashhadu anna muhammadar rasulullah da baki, amma bai san ma'anan shi, misali ba harshensa ba ne, bai san ma'anan larabci ba, kuma bai san ma'anan abin da ya faɗa ba, balle har a sami i'tiqadin wannan abin da ya faɗan a cikin zuciyarsa. Sannan suka ce kuma dole ne ya zama watan an same shi a jere, a fara faɗin ashhadu an la ilaha illallah, sannan a biyo da ashhadu anna muhammadar rasulullah. Da zai aka sace ashhadu anna muhammadar rasulullah wa ashhadu an la ilaha illallah a ganin musu da yawa daga malamai, wannan bai wadatar ba, ko da yake dai wannan ma matsala ce wanda take ba a sallama a cikinta ba. Haka kuma ba a san tarafi, watan dole ya zama lokaci ɗaya, ba zai ce ashhadu an la ilaha illallah yau sai bayan kamar kwana ɗaya kuma ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ba. Dole ya zama ya faɗe shi lokaci ɗaya, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Sannan kuma sharaɗi muhimmi ƙwarai da gaske shi ne kada ya zama daga wajensa yana bayyana wani aiki wanda ya saba da wannan kalman shahadan da yake faɗi. Idan mutum zai zama yana faɗin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, amma a daidai lokacin da yake faɗin wannan yana sujada ga gunki, yana cikin bautan gunki, ko yana cikin aikata wani abu wanda yake ya saba kai tsaye da wannan shaidawa, ba abin bauta da gaskiya sai Allah da shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. Ba za a karbi wannan shaidawan nasa ba kawai wanda yake da baki, matukan bai zama an kudurce shi a zuciya ba. Ko da yake duka waɗannan kamar yadda muka faɗi malamai da yawa sun saba a ciki, akwai masu ganin abin da ake bukata kawai a cikin kalmar shahada, a cikin zaman musulmi wa ko mu'mini, musulmi ko mu'mini idan sun zo da ma'ana ɗaya kamar yadda yake a hadisin wafdu Abdul Qais da sauran hadisai wanda musulunci da imani suka zo da ma'ana ɗaya. Wato abin da ake nema kadai daga wajen mutum a wannan shi ne kudurtawa, da kuma abin da zai tabbatar da wannan kudurtawa. A ganinsu ba dole sai ya ambata da halshe ba. Idan mutum ya ce ya shaida annabi Muhammad manzo ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ya aiko shi da gaskiya, ya yarda da duk abin da ya zo da shi, misali a ganinsu shi kenan ya tabbata. Mu'mini da yawa daga cikin malamai sun tafi zuwa ga wannan fahimtar. Wannan kalmar shahadan ta kunshi asalola mafi girma guda hudu wanda Al-Imamu Ghazali ya tafsirinsu da tafsiri sosai a cikin littafin shi. Asali na farko, tabbatar da zatin Allah subhanahu wa ta'ala, da tabbatar da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala, da tabbatar da ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala, da tabbatar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sifofin Allah kamar yadda muka sani, wanda bayan nan ya fassala magana, ya fassara magana, ya shimfiɗa magana sosai a kansu, mun sani cewa sifofin Allah subhanahu wa ta'ala suna nan da yawa ƙwarai da gaske. Allah subhanahu wataala yana da sufofi da yawa, amma malamai ahlus sunna wal jamaa sun yi istiqra'in waɗannan sufofin, wato sun bibiye su, sun samo gaba daya waɗannan sufofin, za a iya hada su cikin sufofi guda 20. Sufofi 20 din nan sun kasu kashi hudu. Akwai sifan da take ita sifa ce wujudiyya, akwai sifa ce nafsiyya, afwan, akwai sifofin da sifatul ma'ani ne, akwai sifofin da as-sifatun nafsiyya ne, akwai sifofin da sifat ne salbiyya. Wato ina ce as-sifan nafsiyya, wato shine ita ce sifan da take sifa ce ta zatin Allah subhanahu wataala, ba ta da alaka da kowane abu banda zatin, shine sifan samuwa. Wannan sifa ce ta Allah subhanahu wataala, sifar sa nafsiyya, kuma ita kadai ce as-sifatun nafsiyya. Sauran sifofi, misali kamar yadda muka ce, akwai sifofi guda biyar salbiyya. Idan aka ce as-sifatus salbiyya, sune sifofi wanda tabbatan su yana nufin kore wani abu. Ko da yake dukkan sifofin Allah subhanahu wataala tabbatan su yana nufin kore wani abu, to amma su waɗannan as-sifatus salbiyya, misali al-hayatu, tabbatan al-hayat yana nufin kore rasuwa. To amma bambancin, wanda amma kuma mun sani al-hayat sifa ce min sifatil ma'ani, to amma bambancin as-sifatus salbiyya da sauran sifofi, shine su as-sifatus salbiyya sifofi ne wanda ba su da samuwa akan kansu bayan wannan wujud din, in ba korewan ba, sabanin sauran sifofi wanda yake zaka samu suna da wani samuwa banda wannan zahirin wujud din, banda shi kanshi samuwa suna da wani abu da suka ta'allaka da za a ga jingina su da shi. Kamar misali a ce Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne, qadirun ne, wannan sifa ma'anawiyya ce. To kaga cewan Allah subhanahu wa ta'ala qadirun ne, kaga tabbas maganan wujud yana nan samuwan Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa zama qadirun. To amma kuma qudran Allah subhanahu wa ta'ala ne ikon nashi, yana ta'allaka da abubuwan da yake da iko a kansu. Saboda haka yana ta'allaka da wani abu banda korewan can, cewa yana kore rashin kudra ko gajiyawa. Dan haka dai su sifatus salbi, ko ko abinda ake cewa sifatus salbiya guda biyar, su sun ta'allaka ne kadai da korewa bayan wannan samuwa. Su ba su da wani alaka da wani abu banda korewa, wanda su ne al-qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu lil hawadithi wal qiyam bin nafsi, ko al-wahdaniyatu wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu lil hawadithi akwai lilhalki yadda ake faɗi, wal kiyamu bin nafsi shine wal gina. To atan dai kace kasancin Allah shi guda ɗaya ne, babu abokin tarayya tare da shi. Allah qadimi ne baya da farko, Allah subhanahu wataala baqi ne baya da ƙarshe. Allah subhanahu wataala ya saba da dukkan abin da aka sani na halitta, ya saba da shi a cikin, ya saba da su a cikin sifofinsa. Allah subhanahu wataala ya wadata. Misali in muka dauki wadatar nan, kaga wadata yana nufin korewar rashi. Dan in zaka fassara wadata shine zaka ce rashin buƙatuwa, kaga an kore buƙata ne. Saboda haka shi yasa ake kiran su as-sifat as-salbiyya, wallahu a'lam. Haka dukkan sifofin, misali in ka dauki al-baqa zaka ce korewan fana, wato korewan tukewa da karewa da yin karshe. Kaga a hakikan sa ka kore mashi karshe ne, sifa ne na kore wata sifa. To bayan su kuma akwai sifofi guda bakwai wanda ake cewa sifatul ma'ani. Sifatul ma'ani din suna da muhimmanci kwarai, saboda su ne matsalan da shine babin da aka sami sabani mai yawa kwarai tsakanin Mu'tazila da Ahlus Sunna. Mu'tazila ba su tabbatar da sifatul ma'ani, dan su suna ganin za a tabbatar da sifatul ma'ani shikenan zai zama Allah subhanahu wataala yana da shuraka. Sauran halitta iyyazu billahi sun zama shuraka din Allah a ciki. Amma abin da suka manta shine sifofin Allah subhanahu wataala bambancin sa da sifofin abinda Allah ya halitta shine sifofin Allah qadimai ne, zatiyai ne, qadimatan sifatal mawsufi bil qidami. Amma sifofin wanin Allah aridai ne, in ma za a sifanta wanin Allah da waɗannan daga cikin sifatul ma'ani din, to aridai ne, suna zuwa masu ne, ba sifofi ne zatiya a cikin su ba. Wannan matsala ce mai muhimmanci, wanda kuma an shiga cikin matsaloli da yawa, an ciri matsaloli da yawa. Zaka ji al-Imam Ibn Sukki yana faɗi a cikin Jam'u Jawami, man lam yajuz an yaquma lahu wasfun lam yajuz kuma man lam yaqum bihi wasfun lam yajuz an yaquma lahu bihismun. Duk abin da ba zai yi sami a sifanta shi da wani sifa ba, zaka iya ishtiqaqin suna, mu cika ce wannan fa'il ne, amma kuma ba za a iya sifanta shi da fi'il ba. Wannan shine abin da a mu'tazila suka yi a wannan wajen Allah subhanahu wataala ya ganar da mu ya ci gaba da daidaitar da mu a hanya mafi gaskiya wannan sifatul ma'ani din kamar yadda muka sani su ma guda bakwai ne al-hayatu wal-qudratu wal-iradatu wal-ilmu wal-kalamu was-sam'u wal-basaru duka waɗannan sifofin za mu zo a hankali insha Allah za a yi magana mai fadi mai tafsili akan kowannen su a cikin darussan za mu zo ga gurgurdan yanda malam ko sheikh Hujjatul Islam yayi bayani a cikin littafinsa akan kowanne daga cikin waɗannan sifofin bayan su kamar yadda muka ce akwai sifofin da ake kira as-sifatul ma'anawiyya as-sifatul ma'anawiyya sifofi ne na sunayen waɗannan sifatul ma'ani din al-hayatu kaga za a sami sunan Allah al-hayyu al-qudratu za a sami sifan Allah subhanahu wataala al-qadiru al-iradatu za a sami sifan Allah subhanahu wataala muridun al-ilmu za a sami sifan Allah subhanahu wataala al-alimu ko al-alimu sannan al-kalamu za a sami sifan Allah subhanahu wataala cewa yana magana wa kallama Allah Musa taklima as-sami'u da al-basiru duka dai waɗannan sifofin Allah ne su kuma su ake kiran su da as-sifatul ma'nawiyya waɗannan sifofin gaba daya abinda muke da yake da muhimmanci muke bukata mu fahimta kamar yadda muka sani duka hujub ne wato duka wasu abubuwa ne da Allah subhanahu wataala wasu hijabai ne da Allah subhanahu wataala ya sa su a cikin zatin sa ko ga zatin sa subhanahu wataala dan haka bawa ba ana so ya in Allah subhanahu wataala ya taimake shi ya wuce tsayawa da sifofi zuwa tsayawa da zatin Allah subhanahu wataala watan zuwa wato an ce tsayawa ana nufin wato ta'alluqi domin idan bawa ya ta'allaka da af'al sai su zama masa hujub akan sifatin Allah subhanahu wataala idan bawa ya ta'allaka da sifat za su zama masa hujub akan zatin Allah subhanahu wataala an bin da ake nema daga bawa shine himmar sa ta zama khariqa kada ya hajjatu da wani abu na koda sifofi koda ayyuka tare da jinginawa Allah subhanahu wataala dukkan sifofin sa na kamala da kore masa dukkan sifa ta nan kasa da tabbatar da kadaituwan Allah da sifantansa da dukkan abin da yake kamala kamar yadda muka ce da korewar dukkan abin da yake nakasa daga Allah subhanahu wataala da tabbatar da kowane aiki daga wajen Allah subhanahu wataala a cikin ayyukansa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.